Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 29 ga watan Fabrairu shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa yayin da kasashen duniya ke ci gaba da fadi tashin ganin sun dakile yaduwar cutar coronavirus dake da saurin kisa. A kuma daidai lokacin da rahotanni ke cewa harkokin kasuwanci na durkushewa sanadiyar yaduwar cutar. To ko yaya wannan annoba ta shafi hada-hadar kasuwancin kasuwar kantin kwari wacce ke mu'amala da China inda cutar ta samo asali.
To gaskiya dai wannan cuta ce wadda dattata da hankalin duniya saboda dama kasuwancin mu kusan 70 to 80% yana da nasaba da kasashen waje a nan kasuwar kantin kwari musamman ma China amma dai muna dai ta dan taka tsantsan.
Sai shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba yake gabatarwa. Sannan muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan duk sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. A yinin yau asabar cutar coronavirus ta ci gaba da yaduwa yayin da aka fara nuna fargabar annobar za ta haifar da kumaɗa tattalin arziki a duniya. A kuma daidai lokacin da hukumar lafiya WHO ta kai hadarin bazuwar cutar zuwa mataki na kololuwa. China ta rawaito cewa fannin kirkirenta ya shafi matuƙa a wannan wata na Fabrairu yayin da cutar ta sa tattalin arzikin duniya yayin tafiyar hawainiya. Hana jari a kasuwannin duniya sun fadi warwas a jiya Juma'a yayin da makon ya kasance shine mafi muni cikin makonnin da aka gani tun bayan tawayar tsarin arzikin da ya faru a shekarar 2008. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da aka samu karin kasashe 7 da cutar ta bulla inda karshen makonnin hukumomi a Mexico, Nigeria, New Zealand, Lithuania, Belarus, Azerbaijan da kuma Iceland suka bayyana bullar cutar a yankunan su. A jiya Juma'a hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana cutar a matsayin babbar annoba.
This virus does not respect borders. It does not distinguish.
Gaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan yake cewa wannan kwayar cuta babu ruwanta da kan iyakoki, launin fata ko kabila, babu kuma ruwanta da karfin tattalin arziki ko ci gaban kasa. Abin da ake magana ya wuce batun kare shigar cutar kasashen ku. Abu mafi muhimmanci shine matakan da za ku dauka idan cutar ta bulla a kasashen naku. A wata matsaya da aka cimma mai cike da tarihi tsakanin Amurka da kungiyar Taliban a yau Asabar. Amurka ta yi alkawarin maido da dakaranta gida daga Afghanistan nan da watanni 14 masu zuwa. A matakin farko Amurka za ta rage dakarun nata daga 13,000 zuwa 8,600 nan da kwana 135. Sai da janyewar dakarun za ta talaka ne kan alkawarin da ita kungiyar Taliban ta dauka na kin bari yan ta'adda ciki har da alka'ida. Su yi amfani da yankunan da ke karkashin ikonta wajen yi wa Amurka ko sauran kawayenta barazana. Matsayin da aka cimma ta taɓo batun samar da damar da za a yi tattauna wasu rubuta cikin gida a ƙasar ta Afghanistan wacce kungiyar ta Taliban za ta shiga. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na daga cikin waɗanda suka shaida wannan matsaya da aka cimma wacce ake sa ran za ta zama sharar fage ga yunkurin kawo ƙarshen wannan yaƙi. An kammala zaman tattauna yadda za a shawo kan rikicin siyasar ƙasar Libya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiga tsakani ba tare da an cimma wata ƙwaƙwaran matsaya ba. Sai dai an amince cewa za a sake haɗuwa a watan Maris mai kamawa. Taron da ya faro ne da tangarɗa tun ma kafin a fara tattaunawar inda mambobin ɓangarorin da ke takaddama da juna suka janye daga zaman. Hakan ya sa wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman da ke jagorantar su wato sulhun Gassan Salam ya nuna rashin jin daɗinsa tare da nuna mamaki.
We were surprised the day the meeting was supposed to start that
yace mun yi mamaki ranar da ya kamata a ce faran an fara wato taron an fara shi sai gashi an ce wasu sun fita daga cikin ɗakin taron. Ita dai Libya ta shiga rudanin siyasa na baya-bayan nan ne tun lokacin da ƴan tawayen sojoji masu goyen bayan Khalifa Haftar suka kai hari kan birnin Tripoli inda nan ne fadar gwamnatin kasashe wato da kasashen duniya suka amince da ita. Rikicin na baya-bayan nan ya yi sanadiyar mutuwar mutum 1,000 ya kuma raba wasu dubbai da mahallansu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ci gaba da kasancewa da yakin Siriya ke yi ya shiga wani mataki na nuna matukar damuwa inda ya kira da tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba. Kalaman na Guterres na zuwa ne bayan da aka kashe dakarun Turkiya 33 a ranar Alhamis, a lokacin da takwarorinsu na Siriya suka kai wasu hare-haren sama a lardin Idlib, harin da ya kasance mafi muni ga kasar ta Turkiya wacce ta shiga yakin a shekarar 2016. A jiya Juma'a, kwamitin sulhun ya yi wani taron gaggawa inda mambobinsa 13 cikin 15 suka goyi bayan kiran da Guterres ya yi na a gaggauta cimma matsayar tsagaita wuta.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashen duniya na ci gaba da fadi tashin ganin sun daƙile yaduwar cutar coronavirus da ke sauran kisa. A kuma daidai lokacin da rahotanni ke cewa harkokin kasuwanci na durƙushewa sanadiyar yaduwar cutar. Kasuwar Kantun Kwari da ke jihar Kano a arewacin Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin kasuwanci da ke mu'amala da ƙasar China a Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta duba mana yadda cutar ta shafi harkokin kasuwanci a kasuwar ta Kantun Kwari.
Bayan tabbatar da samun mai dauke da cutar kwayar coronavirus da gwamnatin Najeriya ta yi tuni, yan kasuwa suka fara taka tsantsan wajen mu'amala da abokan cinikayyar su wanda mafi akasarin su yan China ne. Hakan ne ma ya sa muka zanta da wasu yan kasuwa a kanan Dabo dangane da mu'amalar su da yan China, duk da sun shaida mana cewar a halin da ake ciki fiye da kaso 80 na yan China sun koma kasar su bikin sabuwar shekarar kalandar su. Wasu yan kasuwan Kantun Kwari da muka zanta da su sun ce tuni kasuwanci tsakanin su da yan China yayi sanyi sakamakon tsoron wannan cuta ta corona.
Sunana Sunusu Umar Ata. To gaskiya dai wannan cuta ce wadda duk ta tada hankalin duniya, saboda dama kasuwancin mu kusan 70-80% yana da nasaba da kasashen waje a nan kasuwar Kantun Kwari musamman ma China. Amma dai muna dai ta dan taka tsantsan
kudin dakatar da cinikayya tsakanin ku da su.
To dama dole a wannan watan ne in yan China sun gama New Year din su a February muke zuwa mu sa order mu menene. Gaskiya dai duk mutanen mu da za mu kuman yi kansilin
tunana alai nasiru. Gaskiyar magana yanzu mun dakatar da mu'amala tsakanin mu da China ba don komai ba, saboda wannan cuta da ta bullo ba ta da magani. Muna taka tsantsan bisa abin da bartun da mai gashi yanzu an samu ballata a garin Lagos.
Mun kuma zanta da wata yar China da ke nan Kano domin harkar kasuwanci, inda ta ce ba ta fuskantar matsala ko tsangwama. Ta ce ba ko wata tsangwama daga abokan kasuwanci da ke nan Kano, kuma ta shafe shekaru guda kenan. Na ji tsoro matuƙa ballar wannan cuta, amma gwamnatin ƙasata za ta shawo kan wannan annoba. Shugaban ƙungiyar 'yan kasuwan Kantun Kwari Alhaji Sagir Wada Sharif ya ce tuni suka fara gudanar da shirin wayar da kan illar kamuwa da wannan cuta da yadda ya kamata 'yan kasuwa su kasance a koda yaushe.
Kada su rewa gaisawa da hannu da jama'a, sannan in sun yi wannan ɗaya biyu ya zama da cewa suna wanke hannayensu a cikin da ruwa domin kare wannan al'amarka wanda dai suke a nan yanzu muna tare da su. Amma wanda za su zo mun fi tsoron su fiye da wanda suke a ciki. A gwamnati wajen shigo wasu lalle kada su bar su shigo mana, in sun shigo kuma lalle a samar da ɗakuna na renon lafiya wanda za su zauna sai sun yi wannan adadin kwanaki sannan a bar su shigo.
Kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa ya ce tuni suka sanya matakan kariya kamar yadda aka yi wa cutar lasa kasancewar Kano cibiyar kasuwanci ce. Hakan ne ya sa ya zama wajibi a kare al'ummar jihar Kano.
Idan cutar nan za ta shigo yawanci bakin sun shigo ta tashar jirgin sama kafin su shiga cikin gari. So akwai tsare-tsare wanda muka yi domin tabbatar da cewa duk wanda ya shigo a airport din mu an tabbatar an samu cikakken bayanin tafiye-tafiyen da ya yi.
Kwarai
da gaske, dama akwai jami'ai na Port Health Authority. Waɗannan dukkan stakeholders ne wanda suke aiki a airport. So mun yi zama da su tun bangaren cutar lasa, wanda kuma jewa mun sake zama da su domin mu duba tsare-tsaren da muke da su a ƙasa. Idan akwai 'yan matsaloli da muke gani ya kamata a shigo musamman ta bangaren samar da su kansu ma'aikatan da za su kula da su masu shigowa cikin wannan airport namu, kuma a tabbatar da cewa in an samu wani wanda yake da wata alama mai makamanciyar wannan za a iya keɓe su, kuma za a tabbatar da an sanar da mutanen mu domin a ɗauki mataki na bincike a tabbatar da cewa suna ɗauke da cutar ko ba sa dauke da wannan cuta.
Dr. Tsanyawa ya ce in daga faruwar cutar lassa suka inganta tsare-tsaren ma'aikatan lafiya a filin jirgin sama Aminu Kano tare da basu motar ambulance domin inganta harkar lafiya gudun da zarar an samu yuwar wani mara lafiya da ake tsoro domin garzayawa da shi killataccen asibitin su dake Gaya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
A gaida Baraka Bashir. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cika karfe 3:40 ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin su Siyaku Garba Ma'aji daga Bauchi, mai son jin dan takaitaccen tarihin dan arewacin Najeriya da ya fara zama likitan asibiti, wato Dr. Aliyu Barau Dukku, da kuma ansar tambayar Musa Abubakar daga Gombe, mai son jin tarihin rijiyar Lamarudu da ke garin Ile-Ife na jihar Oshun. To bari mu fara da amsar tambayar Musa Abubakar Gombe, mai son jin tarihin rijiyar Lamarudu da ke garin Ile-Ife na jihar Oshun. Idan mai tambayar na saurare, ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da ansarka.
Ita rijiyar Lamarudu tana daga cikin alamu na asalin yadda aka kafa wannan gari na Ile-Ife da kuma yadda mutane suka zo na wannan gari. Sannan rijiya ce wacce suke amfani da ita wurin tsafe-tsafen da ruwan da ke cikin ta. Kamar yadda zaka ga ana cewa akwai rijiyar Kusugu a Daura, to ita ma wannan rijiyar kusan abin da take nuna musu kenan, amma abubuwan da suke fadi game da rijiyar ba su da tabbaci game da abin da ya shafi in an waiwayi tarihi a ce wani ne Lamuruzu daga gabas ta tsakiya ya taso ya zo zai haka rijiyar, sannan ya sadaukar da ita ake abubuwa na abin da ya shafi halittar dan adam ko mutane da sauran abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala. So a tunanin su wannan rijiya da ruwan da ake amfani ake halittar kowane irin mutum da ya zo duniya, su suna tunanin wannan rijiya ita ce cibiyar halittar kowane irin dan adam a sararin duniyan nan. Kamar yadda suka ambata cewa ainihin Ile-Ife nan ne cibiyar kowane irin mutum, na aka halitta duniya, na aka samar da komai, na aka samar da kowa. To amma bisa tarihi kasa akwai abubuwan da ake amfani da su a ce bayanai na tarihi. To mafi yawanci kamar yadda muka ambata tun farko, wanda ya fara rubutu game da abin da ya shafi wato Ile-Ife har marubuta tarihi na Yarbawa suka zo suka cimma shi ne Kalafatun din nan. Kalafatun din nan kuma Bature ne. Bature kuma an san yanayin yadda rubuce-rubucen su na tarihi yake kasancewa. Saboda haka ita wannan rijiya kusan tana daga cikin abubuwan da suke amfani da ita wurin ayyukan tsafe-tsafensu na kowace rana, kamar yadda muka ambata cewa a cikin kwanaki 365 rana ɗaya ce kawai suke fitarwa ba sa yin tsafi. Kuma kowace rana da irin gunkin da suke sawa a gaba.
Har zuwa yau kenan, doctor?
Har zuwa yau suna yi. Abin da ya kashe ya dakushe kaifin wato tasirin wannan abubuwa da suke na shirka da tsafe-tsafe shine zuwan musulunci wannan yanki. Ya kasance an samu wasu sun barranta daga wayannan abubuwa sun musulunta, ko kuma jikinsu daga wayannan al'adu da tsafe-tsafe da suke yi na wannan lokaci.
To ana shan ruwan wannan rijiyar koko?
Ana shan ruwan rijiyar kuma kowa suke ba bace wanda yake dan cikinsu sosai da sosai. Da kuma waɗanda misali ake tunanin kamar suna da matsaloli a je a kai su a debi ruwan ya zamanto kamar dai wani ruwa ne na musamman a wurin su, ce wanda ke da larura ko kuma wanda yake dan cikin gida, sannan suke dauka suke ba saboda abubuwan da suke suka kasance suna yi da wannan rijiya da kuma ruwan da ke cikin ta a wannan lokaci. So akwai abubuwa da dama waɗanda suke yi wanda mafi yawanci mutane ba su yarda da su ba. Kuma misali idan ka duba asalin zuwan mutanen na farko, na biyu da muka yi magana akan Obatala, ai in ka lura da kyau za ka ga cewa kamar ya zama tun kamar tatsuniya ne. Amma zance na farko shi ne ya fi ƙarfi, da za a ce sun zo daga kusan za a ce gabas ta tsakiya, sun wuce kasar Yemen, sun wuce sun je Misra, Egypt kenan sun zauna, daga baya suka taso suka zo nan. In ka lura da asalin bayaji da shi ma ana magana ai sun taso ne daga misali daga bangaren abin da ya shafi kasar Baghdad ko Iraki, cikin kasar Iraki. To duk wanda zaka da an ce an zo an kafa daula misali babba kuma ta dade bisa tarihi za ka cewa mafi yawanci suna danganta asali da tasowarsu daga gabas da tsakiya ne. Za ka cewa kamar Ilai Fitin nan ai ita ce ainihin gari wanda ake nuni da shi a fuskar abin da ya shafi tarihi. Don saboda akwai daular ainihin Songhai, akwai daular Ghana, akwai daular Kanin Borno, akwai daular kuma ita Oyo. To Oyo din nan da ake magana kan Oyo din nan ana magana ne akan Ilai Fitin nan wanda shine asalin kafuwar wato jinsin jama'ar Yarbawa
a wannan lokaci. Wato Dr. ita wannan rijiya ta Lamarudu, me isa ake kiranta rijiyar Lamarudu?
Dalilin da yasa ake kiranta rijiyar Lamarudu saboda shi Lamarudu wannan sarki ne da ke cikin wato gabas ta tsakiya. Wanda shi kuma Lamarudu nan shi ne kuma kaman uba a wurin shi Oduduwa. Da ya tashi ya turo su Oduduwan suka taso daga gabas ta tsakiya ba su dire ko ina ba sai ainihin nan Ilai Ife. Da suka zauna nan Ilai Ife wasu sun ce rijiyar sun haka ta ne don su ci gaba da amfani da ita wurin su sha ruwanta, su amfani da ruwanta wurin abinci da sauran abubuwa, su shayar da dabbobinsu haka dai. Wasu kuma suka ce wani rijiya dama tana daga cikin rijiyoyin rijiyar da dama wurin gaba ɗaya shi Oduduwa zai sauka tare da jama'arsa, ruwa ne a sararin duniya gaba ɗaya. Sai da suka zo da wannan ƙasa da ke kulla a cikin farin gyalle, suka zo da wannan zakara, suka zo da wannan karafuna guda biyar, aka kwance wannan kulli na ƙasa aka watsa. To sannan ne aka samu doron ƙasa, sannan ne suka iya sauka a wurin, sannan ne kuma aka iya samar da wannan rijiya da ta ci gaba da wanzuwa, sannan ne kuma suka ci gaba da rayuwa a wannan yanki.
To wato doktor, shi wannan Lamarudun da aka sa ma wannan rijiya sunan shi Balarabe ne koko ana danganta shi da bakar fata?
Balarabe ne ɗaya daga cikin sarakunan mutanen yankin ƙasar Larabawa ne tun shekaru aru-aru, ɗaruruwan shekaru da suka gabata.
Wato su Yarbawan suna ikirarin cewa suna da nasaba da Larabawa kenan?
Suna da nasaba da Larabawa, yauwa, a bayani na farko kenan.
To yawancin mutane in aka ce jinsi kaza na da alaka da jinsi kaza, za ka ga alakar ta gashi ko kamannin fuska da dai sauransu. Wato kenan a tarihanci ana iya cewa Yarbawa suna da siffar Laraba ta wani bangare koko dai ya kenan abin yake ne?
To ko da abin bai bayyana ba dai suna danganta shi ta fuskar abin da ya shafi auratayya da ya yawaita tsakaninsu, ya zamanto jinsin asalin abin da suka danganta kansu da shi ya bace a tsakaninsu. To shi ne.
To wannan rijiya doktor, har yanzu wannan rijiyar na nan?
Har yanzu rijiyar tana nan, suna killace da ita, ana ma tsare da ita ne domin sun sa dakaru mutane waɗanda suke tsare da ita dawaman da'iman saboda muhimmancinta a wurinsu.
Sikon Allah.
To sai suka sa mata sunan wannan sarki nasu wanda ya turo shi Oduduwa. Kuma shi Oduduwa ba a shefa daga, wasu suna cewa daga sama yake, wasu suna cewa daga ai turo shi ake daga zabar da tsakiya dudai gashi ɗaya.
Haka.
Bayanai iri-iri.
To sai kuma ansar tambayar Isiyaku Garba Ma'aji daga Bauchi, mai son jin tarihin ɗan arewacin Najeriya da ya fara kammala jami'a ya kuma fara zama likitan jinya. To idan Malam Isiyaku na saurare, ga ansar da Profesa Adamu Beki ya bayar.
Marigayi Dr. Barau Aliyu Dikko haifafan Zaria ne nan a wani unguwa da ake kira Ƙaurin Juli. A nan aka haife shi kafin babansa da iyalinsa suka ƙaura suka koma can kusa da Wusasa, amma asali a nan Ƙaurin Julin aka haife shi a cikin shekara 1912 cikin watan Afril aka haife shi. Ubansa Bafulatani ne shi ne ma sarkin Fulanin wannan anguwan. Da aka haife shi ko da ma ya koma can kusa da Wusasa ya rike wannan mukamin. Muna kyautata zaton cewa dalilin komawarsa can Wusasa domin a lokacin an kaura daga cikin birnin Zaria aka koma Wusasa da makaranta. Nake ga dalilin da yasa ya kaura kenan daga inda ake kira kauran Juli. Wannan unguwan na kauran Juli tana nan har yau a cikin sunan iyalin Dikko ne. Tarihin haifuwarsa kenan da na sani. To amma yayin makaranta ne tare da Dr. Miller a cikin birnin Zazzau sai ya kare cikin 1922 lokacin Dr. Miller shine shugaban makarantar. Da Miller ya tashi daga Zaria ya koma Kano wajen 1929 sai ya tafi da shi Barau Dikko zuwa Kano. Sai ya haɗu da wasu yara, ɗaya daga cikinsu shine marigayi ambassador John Mamman Garba. Shi asalin shi babarbari ne, mutumin Borno, amma suka kaura zuwa Kano tare da ubansa. Sai suka uban ya ji labarin akwai wani makaranta a nan Kano na mission, sai ya kai ɗan nan makarantar. To Dr. Miller da ya koma Kano da zama sai ya tafi da Barau, nan suka haɗu su biyu ɗinnan. Dalilin da yasa nake bada wannan ɗan gajeren bayanin haɗuwan John Garba da Dikko shine haɗuwansu ya sa Dr. Miller ya kai su makaranta a Iko 1931 a CMS Grammar School. In fact su uku ne da wani bakano mai suna Ibrahim Musa. To akwai tarihi mai kasancewa cikin yaran nan guda uku, da Barau Dikko da Mamman Garba da Ibrahim Musa, suna cikin yan arewa na fari da suka tafi kudu yin makaranta a King's College. A takaice, mun daga baya shi Mamman Garba ya zama ambassador, ya zama kuma director na fari a cikin World Bank a duk Africa. Of course shi Barau Aliyu Dikko ya zama likita na fari duk arewa. Shi kuma Ibrahim Musa, bisa ga abin da na sani, shi ne manager na fari Bahaushe ɗan arewa a Bank of British West Africa, wanda yau ake kira First Bank. To shi Dr. Miller, duk yaran da suke makaranta da shi, shi kwazonsu shi ne su ɗauki school certificate, ko Cambridge school certificate. Yawancinsu suna ɗauka suna cin jarabawa. To a lokacin ne sai ya sami admission, bayan ya ci jarabawan school certificate sosai, ya samu admission zuwa Birmingham University na Ingila. Ya je nan ya yi karatu sosai har ya zama likita a cikin 1938. To a sai shi Mamman Garba shi kuma ya zama mai degree na biyu a arewa. Shi ya ɗauki economics ne a London School of Economics, a nan ya gama. To kaji ɗan tarihin yadda Dr. Dikko ya zo ya zama likita kenan na farko a arewa bayan ya gama a Birmingham. Bisa ga abin da na sani, da Dr. Dikko ya dawo Nigeria a lokacin muna ƙarƙashin mulkin Ingila ne, ba a so ma kaiwa da kawowa game da sha'anin siyasa ba. To sai ya sami aiki, aka ba shi aiki nan da nan, inda shi ke shi ne likita na farko aka ba shi aiki a ƙarƙashin gwamnati. Aka dai yi ta shirye-shiryen ba da abin da ake kira self-government, wanda yake da ban yake da independence. To yana cikin aikin shi har mukamin sai ya ci gaba, kuma aka duba har gudu dama ba wani fitaccen ɗan arewa da ya yi karatu har ya kai manzalin nashi. To ganin Yarbawa suna haɗa kai, Ibo su ma suna haɗa kai, sai aka ga kaman wato a nan arewa ɗin babu takamaiman haɗa kai da ake yi, shi ne aka kafa jami'ar mutanen arewa. Aka sa sunan ya zamana yadda yan arewa za su haɗu ne su yi magana, a zauna a yi tattaunawa, a yi maganan al'adu yadda ya shafi yan arewa, don a sami gane juna, a yi zaman alheri tare. To sai suka ga ba wanda zai cancanci shugabancin wannan haɗaɗɗiyar jam'iyyar mutanen arewa kamar Dr. Dikko, tunda shi yana kan gaba da su wajen ilimi. To shi ne ya shugabance su.
Wato Sardauna ne kenan ya gaje shi
sosai, domin gwamnati ita kanta kafuwarta kawai ana sanin ta kawai a Kaduna ne.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesa Adamu Beki da Dr. Salisu Bala, waɗanda suka ansa mana tambayoyin, da kuma injiniya mu na wannan lokacin Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Fata wasannin kwallon kafa sakamakon kara yaduwar cutar coronavirus a kasashen duniya musamman wasannin gasar Serie A ta kasar Italia da cutar ke kara uzura inda aka dage buga wasanni biyar da aka tsara za a buga a ƙarshen wannan makon ciki kuwa har da karawa tsakanin Juventus da Inter Milan haka zalika wasan da za a yi tsakanin Udinese da Fiorentina da wasan AC Milan da Genoa duka su ma an dage su sanadiyar fargabar cutar a can farko dai an yi shata buga wasannin ba tare da ƴan kallo ba to sai dai daga baya hukumar shirya gasar ta Serie A ta dauki matakin dage wasannin a safiyar yau Asabar a halin yanzu an saka ranar Laraba 13 ga watan Mayu a matsayin ranar da za a buga wasannin sakamakon ƙara yaduwar cutar dai wasan karshe ta gasar Copa Italia da aka tsara bugawa a ranar an matsa da ita zuwa gaba ranar Laraba 20 ga watan Mayu wasannin da za a buga a Lazio da Napoli da Lecce da kuma Cagliari na nan ba a sauya ba duk da yake magoya baya na dare-dare wajen zuwa kallon wasan to sai dai har yanzu babu tabbaci dangane da ko za a daga wasan da Sampdoria za ta fafata a ranar Litinin a yan kwanakin nan dai hukumar FIFA ta fitar da wata sanarwa inda ta ce akwai barazanar harkokin kwallon kafa na iya zama hanyar yada cutar hukumar ta bayyana cewa ƴan wasan kwallo sun fara damuwa game da yaduwar cutar ta coronavirus inda suka fara tuntubar hukumomi saboda tsoron ana iya tilasta musu yin wasa a wurare masu hadarin kamuwa da cutar a wani labarin kuma hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta ce barazanar kamuwa da cutar coronavirus na iya tilasta soke wasannin kasa da kasa da aka shirya shugaban hukumar Gianni Infantino ya ce rayuwar jama'a ta fi duk wata harkar kwallon kafa saboda haka babu dalilin ci gaba da gudanar da wasannin a yankunan da ake fuskantar barazana da kamuwa da cutar shugaban hukumar ya ce ta yu a iya dakatar da wasanni ko kuma a gudanar da su ba tare da ƴan kallo ba domin kare lafiyar jama'a Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC
to madalla yanzu kuma ga wannan sakon
cutar coronavirus ba ta da magani
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni
ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
ka rufe bakinka da abin share fuska idan zakai tari
ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa
ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya
kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya in kunnen yaji gangan jiki ya tsira
kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice
a yinin yau asabar cutar coronavirus ta ci gaba da yaduwa yayin da aka fara nuna fargabar annobar za ta haifar da hukumar tattalin arziki a duniya a kuma daidai lokacin da hukumar lafiya ta WHO ta kai hadarin bazuwar cutar zuwa mataki na kululuwa cinna ta ruwaito cewa fannin kirkirenta ya shafi matuka a wannan wata na Fabrairu yayin da cutar ta sa tattalin arzikin duniya yin tafiyar hawainiya a wata matsaya da aka cimma tsakanin Amurka da kungiyar Taliban a yau Asabar Amurkan ta alƙawarin maido da dakarunta gida daga Afghanistan nan da watanni 14 masu zuwa a matakin farko Amurkan za ta rage dakarun nata daga 13,000 zuwa 8,600 nan da kwana 135 sai dai janyewar dakarun za ta tallaka ne kan alƙawarin da ita kungiyar Taliban ta dauka na kin bari a yin wato ƴan ta'adda ciki har da alƙaida su yi amfani da yankunan da ke ƙarƙashin ikonta wajen yi wa Amurka ko sauran ƙawayenta barazana. Matsayin da aka cimma ta taɓo batun samar da damar da za a yi tattaunawa sulhu tsakanin wato mayakan na Taliban da kuma hukumomin Afghanistan.
Da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
VOA Afrique.